kuma alhamdulillah dazu da safi ya gabatar da darasi wa mata, kuma alhamdulillah an amfana sosai da wannan darasi. To yana tare da mu wanda sunan shi shine Sheikh Muhammad Shitu, wanda yake da alkunya Abu Waisa. Akan makan da muna ba fara bayar sa. To saurari da suke high table kuwa ya riga san su. Muna da malam Suleiman Manzo, wanda babban malamin mu ne a nan makaranta a masallaci, kuma ɗaya daga cikin ɗaliban shi Dr. Imam Idris ne. Yana karantar da mu aqida kusan duk ranar Lahadi. Muna amfana da shi. Alhamdulillah yanzu yana ci gaba da masters din shi a Uganda, wanda kwanan nan muke sa ran zai kammala insha Allah. Malam muna maka maraba da zuwa. Sannan a gefensa akwai Malam Ibrahim Mangu, wanda shi ma ba bako ba ne, malami ne kuma yana daga cikin jigajigan ɗaliban shi Sheikh Dr. Imam Idris Abdulaziz. Shi ma malami ne na aqida, wanda mun sani duk ranar Laraba yana karantar da mu aqida a wannan masallaci. Shi ma muna masa maraba da zuwa. Akar makalla. To sai shi Dr. gashi nan, wanda shi zai ciyarin occasion ɗin insha Allah, kuma shi zai fara gabatar mana da darasi. Maudu'in karatun da zai mana shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake ce innal halala bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Akai zai yi shimfiɗa ainihin darasin shi. Sannan akwai Abu Bukhari wa Muslim, shi ma yana nan. Idan dokta ya gama nashi karatun tsawon awa ɗaya ko awa ɗaya da wani abu, minti 40, to alhamdulillah dokta ya ce zai minti 40. So iya insha Allah yana kammala nashi, Abul Bukhari zai zo shi ma ya gabatar da nashi, wanda lokacin da zai gabatar insha Allah zai faɗi maudu'in da zai magana kai. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa abun magana zuwa ga shi dokta kai tsaye. Lura da yajjiya, gaskiya an ja lokaci sosai. Yau insha Allah muna fatan a sallami jama'a kan lokaci, domin su ma su samu gobe su yi abin da za su yi su koma inda suka fito. Muna fatan Allah ya mayar da su gida lafiya. To insha Allah dokta, yanzu zan miƙa abun magana kawai, da fatan Allah ya maka muwafaƙa da abin da za ka karantar da su.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در الله هدي درن 26 ga watan Safar, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, wanda ya daidai da daren wato ranar 3 ga watan November shekarar miladiya ta 2018. Allah cikin ikonsa ya sake hada fuskokinmu a wannan masallaci na dutsen Tanshi, matallacin Malam Idris Abdulaziz hafizahullah, dan sake tattaunawa akan wata matsala da ta shafi addinin musulunci. Allah Ubangiji muke fata ya mana muwafaka. Kamar yadda aka ambata, mu dalibai ne daga Zaria, daga makarantar Darul Hadith Salafiyya. Akwai kuma abokan tafiyar mu waɗanda su kuma daga garin birnin Kudu, su Malam Aminu Abul Bukhari wa Muslim hafizahullah. Cibiyar Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria ita ce makarantar Malam Albani Muhammad Awwal Adam Marigayi rahmatullahi alaihi, wacce cibiya ce ta ilimi da bincike, wadda ke gudana a kan manhajin da'awa ta Salafiyya. Tana ɗauke da ɓangarori mabambanta da makarantu, tun daga naziri da primary da secondary ta Arabiya, secondary ta science, bangaren diploma da kuma bangaren haddan alqur'ani mai girma kuma bangaren darussa na wa'azi da da'awa da yada karatukan malam albani akwai kuma bangare na musamman wanda ke kula da harkokin taskace bayanai da kuma yada su wanda muke kiran shi da suna media and publication unit wannan bangare su ne suke da alhakin yada dukkanin karatukan malam albani da sauran karatukan da ake suna amfani da hanyoyi mabambanta wajen yada waɗannan darussa daga ciki akwai amfani da fasahar zamani ta yada labarai wadda ta zama gama gari amfani da hanyoyin internet da sauransu mutane sukan yawan tambaye mu yadda za a samu karatuka shine nake so in amfani da wannan dama dan na ba ma ƴan uwa wasu ƴan bayanai takaitattu kwarai akan yadda za ka iya riska waɗannan karatuka akwai tukullumar internet wanda muke amfani da ita dan yada karatutukan nan a wurare kamar haka na farko akwai tashar TV ta YouTube wacce kusan kowa ya santa zaka iya searching ta hanyar sanya sunan shi malam din ko sunan wanda darasi na shi ko kuma ta wata dabara ire-iren waɗannan akwai videos da yawa daruruwan videos na shi akan YouTube akwai kuma tashar sadarwa ta darusikri.com wacce wata daba ce da ke taskace karatutukan malaman sunna a Najeriya da ma wasu ƙasashe zaka iya samun audios kala daban-daban na malam albani har ila yau a wannan tasha ta hanyar searching dinta ko kuma shiga tashar kai tsaye da neman sunansa akwai kuma tashar da'awa Najeriya har ila yau wadda ita ma mun yi kokarin taskace wasu kasusuwa na shi da yawa a wajen sannan ga waɗanda suke mu'amala da hanyoyin sadarwa irin na WhatsApp ko Telegram WhatsApp musamman saboda shahararsa da yadda ya zama gama gari kusan kowa yana amfani da shi akwai wato groups da yawa waɗanda muke managing ɗin su na maza daban na mata daban wanda aikin su kawai shine yaɗa karatuttuka wanda ya shiga wannan group ɗin zai iya samun karatun ne gwargwadon yadda aka aiko da su wanda ko ya shiga wancan tashar zai same su iya yadda yake so zan ba da lambobin waya waɗanda mai son shiga group na WhatsApp zai iya aikawa da sako zuwa ga wannan lamba ta hanyar WhatsApp din sai a saka shi akan group din akwai lambar da ita ce aka yi dedicated ma maza wanda admin din group din maza suke amfani da ita ita ce 0803 298 7488 0803 298 7488 idan ka aika da sako na sunanka da garin da kake zuwa ga wannan lamba akan WhatsApp to za su sanya ka a ɗaya daga cikin groups waɗanda zaka dinga samun karatutukan insha Allah ƴan uwa mata kuma suna amfani da lamba mai kama haka 0903 899 8883 0903 899 8883 wannan kuma ga ƴan uwa mata kenan sai kuma wanda suke amfani da fasahar Telegram wanda shi ma muna da groups akai na maza daban na mata daban amma lamba ɗaya ce take idaran waɗannan groups ɗin ita ce 0806 581 0622 0806 581 0622 wannan ita ce ta fasahar Telegram wanda kuma yake so a sanya mishi karatutukan akan memory card ko akan computer ko wani device daga cikin na'urori zai iya magana da wakilanmu waɗanda muke tare da su a nan za su anshi wannan a memory ko abu su sanya mishi wanda kuma yake so ya siya a hannunsu suna da memories wanda 16 gig ne ana sai da shi akan kuɗi naira 5,000 wallahul musta'an sai dan gane da darasinmu na yau akwai hadisi wanda hadisi ne da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayanin irin abubuwan da Allah ya bashi na daraja waɗanda yake banta da su koma bayan sauran annabawa shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani uqitu khamsan lam yuqahunna ahadun min al-anbiya, an bani wasu abubuwa guda biyar wadanda ba a baiwa wani daga cikin annabawa irin wannan falala ba. Wadannan suna daga cikin khasiyat na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Daga ciki annabi alaihi salatu wassalam ya faɗi lafazin wa utitu jawami al-kalim, an bani matattarar bayanai. Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata falala ta iya dunkule zance mai fadi a cikin lafuzza ɗan kadan wanda za a dade ana sharhin su. Sai ayi littattafai, mujalladai, malamai da dama a zamuna daban-daban su ta fitar da fa'idoji daga cikin hadisi kwaya ɗayan rabin layi ko jumla ɗaya ko sadara ɗaya. Wannan ya daga cikin falalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ita akan sauran dukkanin annabawa. Daga cikin jawami'ul kalim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da su akwai hadisai sanannu wadanda al-Imamu An-Nawawi rahmatullahi alaihi ya tattara wasu daga cikin shi, daga cikin su a cikin littafin sa shahararre shine Al-Arba'una An-Nawawiyya. Al-Imamu An-Nawawi ya tattara hadisai ne na jawami'ul kalim wadanda suke da dunkulalliyar magana amma mai fassara da yawa. Don haka kaga Ibn Rajab bin al-Hanbali da ya tashi yin sharhin waɗannan hadisai a cikin littafin shi Jami'ul Ulumi wal Hikam, a inda ya ƙara wasu hadisai guda goma tukunna ya maida su 50 sannan ya biyo su da sharhi. Zaka ga ya tsawaita akan sharhin su da ƙoƙarin bayyana irin abubuwan da ke cikin su na ƙawaid amma na addini, ƙawaid na shari'a, ƙa'idoji na usulul fiqh, ƙa'idoji na jarhu wa ta'dil da makamantansu. Wato dai waɗannan hadisai kamar kace danyen man fetur ne wanda ke dauke da albarkatu daban-daban. Kuka ce saniya ce da ake cewa ba ki abola, ba abinda ake jefarwa a jikin saniya idan an yanka ko da haka. Waɗannan hadisai suke shakundin ne su game da fa'idoji. Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan hadisai shine hadisin sahabi An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma da yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأن نشيني متن حديث صحابي النعمان بن بشير رضي الله عنهما كما يدى ما لم يسك افتدى لفظ نسا. الإمام البخاري ده مسلم ده أبو داود ده ترمزي ده الإمام أبو عبد الرحمن النسائي ده الإمام أبو بكر ابن ماجة القزويني ولن الأئمة الستة قباكي إنس سنبتت ده حديث بايقسو الإمام أحمد ابن حنبل يفتد شيء أتكين مسند من صحابين أمان الأنبشي. Ibn Hibban Abu Hatim al-Busti ya fitar da wata riwaya daban daga sahabi Abdullahi dan Abbas, shi da al-Imamu Abu al-Qasim al-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir kenan. Sannan kuma shi da ila yau al-Tabarani din ya fitar da wata riwaya daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud wanda take da irin wannan ma'anar, wanda isnadin ta zai iya zama hasanun ne fi shawahid kamar yadda Sheikh Al-Albani yake fadi a cikin littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha a cikin mujalladi na 4. Baya ga su har ila yau al-Imam Abu Bakr al-Baihaqi ya fitar da hadisin a cikin As-Sunan al-Kubra da kuma littafin shi Dalailun Nubuwa. Haka al-Imam Abu Awana a cikin Al-Mustakhraj insa da al-Imam Ibn al-Jarud a cikin Al-Muntaqa. Haka malam ainihin wato Sa'id bin Mansur a cikin As-Sunan. Baya ga su akwai malamai da yawa da suka fitar da hadisin wanda ba za a tsaya sai an faɗi su gaba daya ko kuma an yi takhrijin shi dalla dalla ba. Hadisi ne sahihi mashhuri wanda kusan duk mun san shi tun a karatun Islamiyya. Haka duk abin da zan faɗi kawai kamar maimai ne mu tuna wa junanmu mu kuma fa'idantu da abin da muka tuna din insha Allah. Wannan hadisi malamai suna lissafa shi a matsayin babban hadisi a cikin manyan hadisai waɗanda suke kunshe da ka'idojin addini waɗanda kuma aka ba su kulawa wajen sharhi da bayani akan su. Al-Imam al-Kirmani daga cikin Shurrah na littafin Sahihul Bukhari yana cewa ajma'a al-ulama ala 'azami hadha al-hadith. Malamai sun yi ijma'i akan 'azami mawqi'i hadha al-hadith, akan darajar matsayin wannan hadisi, wa annahu min usulil islam, da kuma cewa shi wannan hadisi yana daga cikin ka'idojin da aka gina musulunci akan su. Haka wannan malami ya faɗa a cikin littafin shi Sharhu al-Bukhari. Haka al-Imam Ibn Daqiq al-Aid a cikin nashi sharhin wanda shi ma yau Bukhari sharhi ya ambaci cewa hadha al-hadithu aslun azimun min usulil islam, wannan hadisi tushe ne mai girma daga cikin tuwasan musulunci. Haka al-Imamu Abu Dawud As-Sijistani shi ma ya faɗi magana ta yabo da kuruta wannan hadisi. Kafin su duka al-Imamu Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi yake cewa wannan hadisi na ɗaya daga cikin turaku guda uku waɗanda su ne turakun murhun musulunci. Turke na farko shine hadisin Umar dan Khattab innamal a'malu binniyat. Tushe na biyu, turke na biyu shine hadisin Aisha radiyallahu anha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda al-Imam Muslim ya fitar. Sai kuma wannan shine tushe na uku. Wasu malaman suna karawa da wasu hadisai su kai zuwa hudu ko biyar su bayyana cewa waɗannan hadisai duk abin da za a faɗa a musulunci ba a fita daga da'irarsu. Kaga dai shi hadisin innamal a'malu binniyat, kamar yadda dai shi Shafi'i din yake faɗa cewa kowane babi na karatu, kowane babi na magana akan fiqhu na addinin musulunci da aka bude shi, to ya cancanta a fara kawo hadisin innamal a'malu binniyat kafin a faɗi komai, saboda komai baya yiwuwa sai da wannan niyya ɗin. Da haka an go magana akan tsarki, magana akan aure, magana akan saki, gado, ciniki, bashi, yaƙi, sulhu, zamantakewa, duk abin da za a yi magana akan shi a cikin musulunci da ya kamata a fara faɗan hadisin innamal a'malu binniyati zuwa ƙarshensa. Waɗannan ayyuka da za a yi Allah subhanahu wataala da manzon shi sallallahu alaihi wasallama su suka bayyana me za a yi. Sai manzo Allah ya bada ka'ida yake cewa wanda ya kawo abin da ba mu kawo ba, Musa annabi kenan alayhi salatu wassalam, ba mu kawo ba shi ya kawo, to fa huwa raddu, abin tunkudadde ne mai mashi da kayan shi za a yi. Kaga wannan kuma yana bayani akan wato haddade iyakan abubuwan da ake buƙatar ka aikata su bayan kayi niyya, su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa musu stamp ta hanyar maganarsa ko aikinsa, ko ta hanyar wahayin da Allah ya aiko masa a Alkur'ani shi kuma ya bayyana ga al'ummarsa. Abinda duk yake wajen wannan, duk yadda kaga kyan shi da cancantarsa da dacewar abautawa Allah da shi, ba zai zama addini ba. Sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya yadda da kasancewa wannan abin a matsayin addini ta hanyar nassoshi na Alkur'ani mai girma, ko ta hanyar sunnarsa ta magana ko aiki ko tabbatarwa. Waɗannan hadisai guda biyu sai ka kara kuma da shi wannan na uku wanda muke magana a nan a kansa, shi ne hadisin Nu'man ɗan Bashir. Shi kuma sai ya baka cikon na uku cewa ayyukan akwai wanda yake halas ne sananne, akwai wanda yake haram ne sananne, sannan kuma akwai wanda suke da jirwaye da kamar wanka, ƴan tsakiya kenan, da kuma bayani akan zuciya da ta'asirinta wajen gyara halaye da gyara rayuwa, da kuma ta'asirinta ta ɗayan ɓangaren wajen lalata halaye da lalata rayuwa. Allah ka tsare.
الإمام القرطبي أبو عبد الله كان أبو عبد الله القرطبي وتمال من حديث أبو عبد الله أبو العباس القرطبي أمين أبو العباس القرطبي مال من حديث كان حكم أبو عبد الله القرطبي من تفسير وباشي أكي مغانا أنبا أكي مال منسى شيني أبو العباس القرطبي من لتاف المفهم لشره ما أشكال من تلخيص مسلم شي ده كان سنه ما لتاف صحيح مسلم تلخيص sannan kuma ya masa sharhi na abin da yake ganin zai rikirkice ma mai karatu a mutumin kasar Andalus ne ba magribe ne da masu suna da kulawa ta musamman da littafin sahihu muslim fiye da littafin imam al-bukhari da haka zaka ga suna da yawan sharhohi gare shi da kuma ma har sukan yi hujja da shi ba tare da sun ambaci bukhari ba wata kila saboda ba su da ittina'i da shi a zamun nan kamar irin su Ibn Hazm kamar shi kanshi al-Qurtubi mai tafsiri kamar shi wannan Qurtubi din da sauransu da yayin Qurtubi wannan sharhi mai suna amina yawa muslim sharhi mai suna al-mufhim li sharhi ma ashkala min talkhis muslim wanda ana buga shi ne a cikin mujalladai guda 9 akwai bugu da yake mishi a cikin juz'ai wadanda ba irin haka ba kuma a cikin wannan littafi yake cewa wannan hadisi ya zo domin ya bada bayani dalla dalla akan bambanci tsakanin halas da haram yayi ishada da hadisi kamar yadda Ibn Hajar ya nakalto daga gare shi a cikin Fathul Bari haka al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf rahmatullahi alayhi shi ma ya tattauna akan daraja wannan hadisi a cikin littafin shi wato al-minhaj li sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj Allah ubangiji ya gafarta musu da baki din su an-nu'man bin bashir sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya daga cikin ƴan yara a cikin sahabbai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rusu ya bar shi shekarar shi 9 ko 8 da rabi ma kamar yadda wasu malamai suke fada an haife shi ne a shekara ta 2 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da na farko da mutanen garin Madina suka haifa bayan hijira kamar yadda Abdullahi dan Zubair radiyallahu anhu an abihi shi kuma shine da na farko da mutanen Makka suka haifa a bayan hijira to an riga haifarsa sannan aka haifi An-Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Thalaba al-Khazraj sahabi ne dan sahabi baban shi Bashir bin Sa'ad al-Khazraji sahabi ne daga cikin ashabu Badr wannan dan matashin sahabi binnan wato yana da hadisai a cikin musnadin sa kamar da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya hakaito wato ya kawo a cikin musnad din sa da kuma kamar da al-Imam Adh-Dhahabi ya bada labari a cikin tarjumar da ya masa cikin littafin Siyaru A'lami An-Nubala cewa yana da hadisai guda 114 da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna daukar latifa daga kasancewar sa yayi riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da lura da maganar waɗanda suke ganin cewa riwayarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munqati'a ce wannan kuskure ne kai tsaye saboda sahabi ne yana da ruqya kuma yana da riwaya sai dai yayi riwaya yana dan karami wanda wannan yake nuna sahihancin tahammul daukan karatun yaro karami domin har manzon Allah ya rasu shekarar sa bi haddil aqsa a ce 8 idan aka haife shi a shekara ta 2 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rasu a shekara ta 10 bayan hijira kaga kenan sun rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru 8 ala haddil aqsa kin a bisa ma wato haddi mafi tsayi kenan ko da mun dauka a shekarar rayuwarsa ta ƙarshe ya koyi karatun kenan yana dan shekara 8 kuma ya rike daga baya ya karantar wannan yana nuni zuwa ga halastin riwaya yaro wato kuma da ingancin ta in yana da tamyizi dama malami suna magana akan wani shekara ya kamata yaro ya fara koyon karatu. Suka yi ta maganganu iri daban-daban. Karshe aka tike akan cewa babu wani ta shekara ta musamman da za a ce sai ya kai shekara kaza. Abin yana komawa ne zuwa ga irin dabi'ar rayuwar da ake a ƙasar da suka taso da kuma irin kaifin basirarsa da bayyanar tamyizinsa. Wasu yaran suna samun tamyiz, hankalin bambance, wannan yayinsu ne, wannan innansu ce, wannan sun san shi, wannan ba su san shi ba, tamyizi kenan. Wannan wuta ce, in ya taba za ta kona shi, wannan bulala ce, in ya yi laifi za a buge shi. Yana da wannan tamyizin, wani yana samun tamyizin nan shekara sama uku, wani kuma zai shekara bakwai da yi wannan tamyizin. To ana kallon wannan, sannan kuma ana kallon biyar inda yake rayuwa, lokaci da waje. A da misali mu lokacin da aka samu a makarantar firamare, aka zo da sai ka kai shekara bakwai alal akal, kuma sai an je da kai ka sa hannunka ya yi kewayo a kan kunne, ko yawanci wanda suke da shekaru irin nawa za su iya ba da shaida irin wannan. Amma yanzu ba ana miƙa mutanen makarantar boko yara ma masu shan nono ba, ɗaya shekara biyu da rabi, ɗaya da rabi, yaranka na kaiwa shekara uku ba kai shi makaranta ba. Duriya inda muke rayuwa tunda bariki ne, sai ku fara faɗa da matarka da surukanka da babanka, sai a ce ‘yan uwanshi za su mai nisa, da haka ake gaisa da bulumboti da pampers da kayan reno. To kuma an kai shi ɗin da gaske sai a mai nisa ɗin. To kaga a wannan bi'ar tamu ta bambanta da wata bi'ar. Haka tasirin, wani tasirin lokaci ke, tasirin waje kuma irin abincin da ake ci da irin har genotype ɗin mutanen, irin halittar da Allah ya halicci mutanen da su da yanayin girmansu, shi ma da tasiri wajen yaushe suke fara karatu. Wanda Larabawa sun fi mu wannan girman jikin da sauri, da haka babu mamaki dan an samu yaro ɗan shekara takwas ya fahimci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa. Ba ma shi ba, yara ma ‘yan ƙasa da haka, kamar ƙanin Anas Umayya wanda shekararsa biyar sa’ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu, amma ya iya tunawa yana cewa aqaltu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha, ina riƙe da wani busa ruwa da manzon Allah ya muna a fuskata. Manzon Allah ya gunsu ruwa a guga haka, sai fesa musu a fuska, yana musu wasa, yara ne ƙanana, kuma ya riƙe wannan kissar kuma shekararsa biyar a lokacin. So irin waɗannan sigarun sahaba daga cikinsu wanda ya iya kiyaye karatun sai a bashi, sai a karɓa daga gare shi a sa’ad da ya yi adai. Wanda kuma bai kiyaye ba ya zama yana da ru'uya ne kawai. Akwai ‘yan mitsitsaye waɗanda su ru'uya ne kawai, wasunsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gansu ne suna ‘yan jirajirai, kamar Muhammad bin Abi Bakr wanda aka haife shi a hanyar aikin hajji na bankwana shekara ta tara, kamar wasu ire-iren waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo su ne ya musu addu'a, ya musu huduba, ko an zo da su suna ƙanana ya ɗauke su ya rungume su, kamar Umayma wannan jikanya tashi wanda yake yin sallah yana ɗaura ta akan wuyansa, kamar yadda Bukhari ya ruwaito da ire-irensu. Al-Muhim dai, kamar yadda Ibn Hazm yake faɗa a cikin Nukhbatul Fikr da sharhinta Nuzhatun Nazar, cewa ana karɓar riwayoyin yara a sa'ad da suka girma, in suka bayar min babi aulama a karɓe ta, tunda ana karɓar ma riwayar kafiri wanda ya koya sa'ad da yake kafiri, daga baya ya musulunta, waqtal ada'i ya zama musulmi ana karɓa. Wallahu a'lam. Nu'man dan Bashir, al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito daga cikin waɗancan hadisai nashi guda 114. Al-Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisai biyar ne kawai. Al-Imam al-Bukhari ya kadaitu da wani hadisi nashi guda ɗaya, Muslim kuma ya kadaitu da guda hudu. Kenan a tsakanin Bukhari da Muslim yana da hadisai ne guda goma a tsakanin littafin Bukhari da Muslim, waɗanda su ne littafai mafiya muhimmanci na hadisi a cikin ƙwaryar musulunci. Wannan sahabi ya girma, ya taso, ya shiga harkar siyasa ta mulki, ya yi ma Muawiya halifa daga cikin sarakunan Banu Umayya, Muawiya ɗan Abu Sufyan radiyallahu anhu wa an abihi, ya yi aiki da gwamnatin Muawiya, ya mishi gwamna a garuruwa daban-daban, kamar a ƙasar Kufa, daga baya aka mishi canjin aiki zuwa ƙasar Hims. Ya rayu a waɗannan ƙasashe na ƙasar Sham, a matsayin gwamna ga Muawiya har zuwa rasuwar Muawiya har zuwa lokacin da aka dinga rigingimu tsakanin Yazid dan Muawiya wanda shine halifa na biyu sarki na biyu a cikin jerengiyar sarakunan Banu Umayya da shi da abokan rigimar sa Sa Abdullahi dan Zubair wanda shi kuma a lokacin ya kafa gwamnati a kasar Makka da kasar Yemen da kasar Iraki yana nashi mulki suna munaza'a da junansu kowa yana so ya istiklali ta hanyar fadada gwamnatin sa da kuma rusa gwamnatin abokin hamayyarsa to a lokacin sai shi ne Umaru dan Bashir sai ya karkata zuwa ga bangaren Abdullahi dan Zubair da aka sai ya tashi akan minbari kuma dama ya kasance kwararre ne wajen iya jawabi da hudba sai tashi akan minbarin sa na sana'a na aikin shi na gwamna sai bayyana chaffasa ga Ibn Zubair da kuma cewa yana kiran mutane zuwa ga su mubaya'a ga Abdullahi dan Zubair wannan ya fusata mutanen kasar Sham wadanda wala'in su ga Banu Umayya anan suka ritsa shi suka kashe shi wannan ita ce daya daga cikin riwayoyi game da mutuwarsa akwai riwaya kuma dake cewa ba anan aka kashe shi ba amma dai anan dai an mishi duka an kwace shi da kyar daga baya ya samu jin sauki ya koma kuma ya shiga cikin rundunar Abdullahi dan Zubair wanda suka kara da mutanen kasar Sham a wani yaki daga cikin yaki-yaki na fitina wanda aka yi shi a shekara ta 64 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani waje da ake cewa Maraj wanda a ƙarshe anan aka kashe shi a cikin wannan yaki haka dai malamai suka ba da labari kala daban-daban kamar da labarin ya zo a cikin littafin tarihi daban-daban bil akhassi littafin tarihul islam na al-imamu Abu Abdullah al-Dhahabi da littafin al-bidayatu wan-nihaya na al-imamu al-hafiz Abu al-Fida Isma'il ibn Kathir al-Dimashqi da littafin ainihin wato at-tarikh na al-imamu at-Tabari wato tarihul umami wal muluk kenan haka al-imamu Ibn al-Jawzi a cikin al-Muntazam fi tarikh al-muluki wal umam wadannan sa daga cikin tuwasan bayanai na wadannan labarai wallahu ta'ala kamar yadda na ambata tun farko ya ayyuwa masu albarka wannan hadisi ba za mu fassara shi ne wai dalla dalla ba ina so na fitar mana da wasu fa'idoji ne kadan a cikin sa kafin mu je ga fa'idojin matanin hadisin abinda yake cewa innal halala bayyinun lalle shi halas abu ne da yake a fili kowa ya san shi wato kowa ya san misali ruwa halas ne ya san naman saniya da naman kaza halas ne ya san cin dawa da masara da alkama halas ne wannan shine innal halala bayyinun abu ne da kowa ya sani wa innal harama bayyinun abin da yake haram kuma shi ma sananne ne kowa ya san cewa cin riba haram ne zina haram ne shan giya haram ne naman alade haram ne naman jakin gida haram ne da ire-iren su wa bainahuma umurun mushtabihat sakankanin kuma wannan wato iyaka ta halal da haram akwai wasu abubuwa da suke zarceceniya suke overlapping tsakankanin waɗannan iyakoki in an kalle su ta wata fuska sai a ga sun yi kama da haram in an kalle su wata fuska sai a ga sun yi kama da halal waɗannan su ne umurun mushtabihat wato wanda suke da jirwaye da kaman wanka ko suke da a jikin abin da ake cewa hankaka nan baki can fari da ire-iren dai azancin zance da zaka iya tunawa a cikin Hausa wanda ke bayyana ma'anar mushtabe asalin lafazin mushtabe shine daga shabahu wato shabah shine kama da wani abu ba asalin shi ba amma sun yi kama suna da sagi da juna to mushtabe wanda yake da kamantakekeniya da daya la ya'lamuhunna kathirun minan nas abubuwa wanda suke shubuhohi wanda suke mushtabihat da dama daga cikin mutane ba su san su ba ɗan kaɗan ne kawai suka san su kamar yadda Allah yake faɗa cewa a cikin alkur'ani akwai minhu ayatun bayyinatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat muhkamatun ko minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat a cikin alkur'ani akwai abinda Allah ya saka a cikin alkur'ani akwai ayatun muhkamatu ayoyi wadanda suke da hukunci dalla dalla sananne hunna ummul kitabi sune mafi yawan abin da ke sa alqur'ani sune majority su suke da percentage mafi yawa na alqur'ani wa ukharu da kuma wasu saura kadan muta shabihatu wanda suke da rikici wanda suke da rigingimun da ba a iya fahimta su la ya'lamuhunna kathirun minan nas kuma ba wanda ya san su sai mutane kadan mafi yawan mutane ba su san su ba sai Allah ya ce fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna wa ibtigha ta'wil ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasuluna fil ilm kuma illa Allah wa rasuluna fil ilm yaquluna amanna bihi bisa bambancin waqafi na masu tilawa almuhim a cikin rayuwa akwai abubuwa da suke da dama masu shubha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaida amma yake cewa famanittaka shubhati wanda di ya guje ma shubha yake ya fada mata yake sakin jiki ya fada kanta wannan mutumin istabra'a lidinihi wa irdi ya tsiratar da addinin sa da mutuncin sa kuman waqa'a fi shubhat wanda ko yake yin taka tsantsan ya fada kan abin da yake yana da rikici ya saki jiki ya auka masa waqa'a fil harami to zai fada cikin haram domin abu na gaba da shubhan shine haram karra'i yar'a haul hima kamar mai kiwo ne wanda yake kiwo a bakin wata iyaka yushaku an yaka afi akwai tsoran kar ya fada ciki ba mamaki nan da nan ya fada ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha kusani ya ku musulmi akwai wata tsoka a jikin dan adam idza saluhat idan ta gyaru saluha aljasadu kullu dukkanin jikin dan adam ya gyaru wa idza fasadat idan ta lalace fasada aljasadu kullu jikin shi gaba daya lalace annabi ya ce ala ku tsaya ku ji wa hiyal qalb shine zuciya malamai sun yi maganganu da yawa da yawa da yawa sosai akan fa'idojin wannan hadisin zan takaita mana su kwarai da gaske insha Allah malamai suka ce a cikin wannan hadisi akwai dalili akan cewa wanda bai kiyaye shubha ba game da hanyar rayuwarsa ko sana'arsa to yana gabatar kanshi zuwa ga suka amma muka lura da a ciki akwai jarraha mutumin da ya fada mu shubha cewa addinin shi zai lalace to wanda din yake baya jin tsoron mawatsin shubhat kamar a ce dan kasuwa ne shi ya san kasuwancin da yake halal ya san wanda yake haram sai kuma ga wasu nau'o'i na cinikayya da kasuwanci da hulɗar sana'arsa wanda ya kasa gane gaskiyar su ya kasa gane meye gaskiyar su me ba gaskiya ba to abin da yafi dacewa gare shi sai ya bar su waɗannan sai waɗanda suke haram a halal ya kyale waɗannan waɗanda suke shubha kai ya fada musu dama shi haram babu batun ya fada mai dama insha Allah idan yake tsayawa yayin wannan takarannin din to zai gabatar da kanshi zai arra da kanshi zai presenting din kanshi ga yuwar asoke shi a cikin kasuwanci a ce ai yana yin kaza ai wani mai irin sana'a kaza ne haka a wajen neman abinci shi haka a wajen abin da zai ci ko abin da zai sha haka a wajen sutura da zai sanya haka a wajen hulɗar da zai da mutane akwai maganar da misali ya tabbatar wannan magana alkhairi ce ya faɗi ta akwai maganar da ya san ƙarya ce sharri ne bai yi ba ya san tasbihi alkhairi ne ya san ƙarya sharri ne ya basu sai kuma ga wata magana ta yi kama da labari ta kuma yi kama da gulma ta yi kama da ƙarya ta yi kama da gaskiya to irin wannan sai ya guje mata gaba ɗaya idan bai guje mata ba zai fada cikin waɗannan abubuwa da suka haramta da haka suka ce wajibi ne haka suka ce wannan yana nuni zuwa ga ishara akan kiyaye abubuwa na addini ka kiyaye al'amuran addini waɗanda addini ya tsara ka yi su waɗanda ya ce kar a yi ka bari da kuma ishara zuwa ga kiyaye mutunci da ya ce fa kadista bara'a lidinihi wa irdihi ashe yadda musulunci yake so a kiyaye addini haka kuma yake so ka kiyaye mutuncin kanka gwargwadon hali malamai sun yi sabani akan hukuncin ta shubha din shin ita haramun ce ita ma ai auka wata gareta wasu suka ce haramun ne ibnu hazirin yace wa fihi nazar akwai ta baba game da gazgata cewa shubha haramun ce yace amma akwai magana mai karfi akan karhancinta ko kuma tawakkufi kar a auka mata kar kuma a ce ba kyau a jira har a samu dalili tabbatacce domin kasancewa wata shubha abu ne nisbi tunda hadisin ya ce la ya'lamuha kathirun minan nas la ya'lamuhunna kathirun minan nas ashe akwai qillatun minan nas da suka san su kenan su waye waɗannan qilla din su ne warasikhuna fil ilm idan mutum bai san kaza daidai ne ko ba daidai ba sai ya tambayi malamin da ake sa ran ya sani ko masanin da ake sa ran yana da khalfiya ma'arifiya yana da educational background yana da ilimi da zai iya tantance me yayi wannan abin ta fuskar kasancewar shi daidai ko ba daidai ba haka nan malamai suka ce masdarin shubha abu hudu ne abu hudu suke maida abu shubha abu na farko shine ta'arudul adilla samun sabani tsakankanin dalilan da ke cewa a ko a an samu wani dalili ya ce a ai wani dalilin kuma ya ce a kar ai to wannan ta'arud din idan yazo shike maida abu shubha idan muka dauki misali mas'ala sananniya da kowa ya san cewa ijma'in musulmi ne akan cewa haramun su ita ce mas'alan auren mut'a wanda da can ana yin shi a jahiliya aka zo farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari aka ci gaba da yi daga baya ya hana ya sake bari aka ci gaba da yi daga baya ya hana har abada hadisan suna nan burjit a cikin littafin sahihu muslim haka wasu su zaka same su a cikin musannaf na Abubakar ibnu Abi Shayba to amma a wancan matakin kafin Umar ya zo ya bada sanarwa akan cewa kaza ne sahabbai kuma su yadda da shi akai babu wanda ya mishi inkari sai aka samu wasu sahabbai suna ci gaba da yi saboda ta'arudul adilla wasu sahabbai sun san cewa annabi ya taba halastawa suna nan akan wannan halastin wasu kuma suna da labarin ya haramta suka tafi akan haramci sai Umar ya zo ya ga wani sahabi ya ga wata mata amin baiwar wani sahabi daban da ciki ya tambaye ta na shi ka samu ciki tace ai mun yi auren mutu'a ne da wani sai Umar yake cewa da a ce na gabatar da hani akai da sai na mawa na haddi amma tunda ban gabatar ba bari na hau mun bari ne bayani sai hau mun bari ya bayani ya ce manzon Allah ya haramta auren mutu'a kar a ƙara yi da a ce Umar ra'ayin shi ya fada to da wurin za mu shi inkari kuma an saba samun yayi magana wasu sabai su ce ba haka bane kuma ya sauka daga kanta to amma wannan babu wanda ya mishi inkari daga nan dukkanin sabai suka haɗu daga auren muta sai Abdullahi dan Abbas shine kawai shi ma bai fito yace yana ya yadda a ci gaba da yi ba lokacin kwarjinin Umar ya cika mishi ido amma bayan shudewar Umar ya ci gaba da bada fatuwa akan halacci har suka yi rigingimu da Abdullahi dan Zubair akai wanda duka tarihi ya sajjala haka karanta littafin al-Muhalla ta Ibn Hazm daga baya kamar yadda Abu Awana ya fitar a cikin al-Mustakhraj shi kanshi Ibn Abbas yayi nadama akan wannan fatawa ya janye ta da haka ba addinin musulunci bane auren mutu'a ko misqala zarata to ash-shahid shine a wancan lokacin wasu suna yi wasu ba sa yi sai zama shubha kenan da haka wanda ya kauce masa yafi in ka dauki kabiyar wa fada tsakanin mutanen Sham karkashin jagorancin Muawiya da mutanen Kufa karkashin jagorancin Sayyidina Ali wasu sahabbai suka ga su karara sun tabbatar da Ali yake da gaskiya sai suka goyi bayan shi wasu kuma suka ga su a wurin su Muawiya yake da gaskiya suka goyi bayan shi wasu kuma abin sai ya rude musu sai suka koma gefe suka ce su ba su gane wake da gaskiya ba kamar sahabi da aka ce mishi ya zo ya shiga yakin sai ya ce sai an nuna mishi takobi a bashi takobi wanda in ya daga takobin zai nuna mishi cewa wannan kafiri ne ya sare shi in ya daga wannan takobin zai nuna mishi cewa wannan musulmi ne sai ya kyale shi sai ya waye gari yana yau da takobi na katako kamar wanda ake wasa da shi na yara baya sa takobi mai wuka mai kansakai saboda shi bai gane wake da gaskiya ba misali to haka shine ake nufi da ta'arudul adilla idan ka samu ta'arudul adilla kaza yayi kama da kasuwanci ya kuma yi kama da riba to ya zama maka wannan na daya kenan na biyu ikhtilaful ulama sabanin malami wanda yake haifuwa daga ta'arudul adilla idan aka samu ta'arudul adilla kowane malami sai ya bada fatawa gwargwadon abinda nazarin shi ya karkata zuwa gare shi gwargwadon abinda fahimtar sa ta karkata zuwa gare shi ko gwargwadon abinda mizaj ɗinsa ya karkata ko kuma ma gwargwadon abinda malaman sa suka daura shi akai ko fahimtar da ya taso yaga annabi a garin su ba ta zama ita ce default fahimta da zai wannan yana kawo shi ma shubha abu na uku shine musammal makruh abinda aka kira da suna makruhi yana iya zama shubha ayi ko abai wato abinda aka nuna kyamatar da ayi kaman zama a bakin hanya kamar kallon mace muharram wanda take ajnabiya kallo wanda yake na sha'awa kaman magana da mace ajnabiya magana ta tagwalangoso ko waye wadannan duka makruhai su ma suna zuwa mawaqin shubhi wanda ke iya haifar da shubha sai kuma asalin abinda ake ce mubahi shi ma yana iya haifar da abinda zai zama shubha abinda ake ce mubahi asalin sa na sutura ko abinci ana iya kaiwa wani mataki da zai haifar da shubha shi ma lokaci ya kure go ina gani na ni na makai na mugun baki da na ce minti 40 ban dauka zancin da ya tsawa ka ba to zan ƙara mintuna kadan ana
ni na hakura malam
ba za ka hakura yanzu zan ƙara sa insha Allah al imam ibn al munir mai sharhin bukhari kamar yadda al allama ibn hajar ya kawo a cikin fathul bari yayi hujja da wannan hadisi akan bayani akan baqa'ul mujmal bayan wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake cewa mujmal a cikin usul fiqi shine zance dunkulalle wanda bai da fassara kai tsaye wanda ke mabayyaniya to kaga in aka ce akwai abin da zai ci gaba tabbata ba a san matsayin shi ba to yana nan a matsayin shubha kenan a matsayin mujmali kenan ibnu hajar yayi dabdala akan wannan magana karke ya amince cewa lalle babu shakka ana iya samun abin da za a dade yana matsayin mujmali ba a fahimce shi za a jima kamar da ibnu abbas yake karanta waccan aya ne yana cewa shi yana daga cikin mutane ɗan kaɗan din da suka fahimci dukkanin alqur'ani to ba kowa ne yake iya fahimtar dukkanin abin da ke cikin alqur'ani ko sunna ba har ila yau wannan yana nuni zuwa ga halascin yana nuni zuwa ga cewa a zamanin da su annabi suke rayuwa alayhi salatu wassalam ashe akwai alhima wuraren da ake kebancewa na musamman wato reserved area na kiwo domin daga cikin qawaid na al'amfila shine ana buga mutane misali da abin da suka sani da manzo Allah yace kaman mai kiwo ne da yake kiwo a bakin wani gaba yanda cewa suna da irin wannan wuraren da ake reserving din su musamman don kiwo kamar da yake yin buga musu misali da jajayen raƙuma yanda cewa a garin su a cikin al'adar su akwai jajayen raƙuma ne in yazo buga misali da kuɗi sai buga musu da dinare ko azurfa yanzu buga misali da wanda suka ci gaba sai buga musu misali da Farisa da Rum duk wannan yana nuni zuwa ga waɗannan abubuwan akwai su ne a zamanin domin ba a buga misali da abin da yake ma'adu ba a buga misali da abin da yake ma'aduni ba zai mai kunya kawo fahimta zai kawo gurguwar fahimta ne inda yake Qur'ani kuma yayi ta'adili da wasu maganganu da wasu malamai suke ganin cewa ma'adum ne ko kuma ghairu ma'lum ne kamar fadin Allah qal'uha ka annahu ru'usush shayatin idan yake akwai fassarar da take nuni zuwa ga cewa ash-shayatin anan ana nufin macizayya ne ba shedan aljani ba ko da ma shi din ne haka akwai kuma wani mataki daban na buga misali wanda ya halasta a buga misali da abin da yake ghairu ma'lum wanda zai sa mutun ya shiga cikin wato abin da ake cewa conceptualization kokarin ya suranta abin a kwalwar shi wai yaya ma yake ne domin har mawakan jahiliya suna yin wannan kamar mawaki Ibn Qais da yake cewa ka anni lam arkab jawadan lil dhatin wa lam atabattan ka'iban dhata khalkhali wa lam asikil dhikr rawiya wa lam aqul likay li yakri karatan ba'da ijfali sai yake cewa ya zittu ghaqiq al-bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattani ayaqtulani wal mashrafiyyu madaji'i wa masnunatun durqun ka an yabi aghwali dan da yake cewa wa masnunatun durqun wai yana rike da kibau masu wanda aka sa musu guba wanda aka sa musu abin nan sam abin nan yake ce mai da Hausa guba ko yace poison wanda suke da tsini kamar hakoran fatalwai kaga fatalwa ghost wani abu ne da la yazalu ma'anawi ba a har yanzu is an abstract being ba a fahince shi ba ba a sanya yake ba ma wara tabi'a ne to buga misali da shi na nuni zuwa ga halaccin haka dama kuma qur'ani ya sauka ne akan lahajar larabawa da haka yana yin magana da irin maganar su wallahu a'lam wannan da yake nan a takeice kware da gaske haka har ila yau wasun su sun yi amfani da wannan hadisi dan nuna haramcin itlaqin cewa kaza halas ne kaza haram ne sai akwai nassi da yace wannan abun halas ne sananne ko akwai nassi da yace wannan abun haram ne sananne qur'ani kuma yana mara baya ga wannan magana wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi al-kadhiba innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihu kar ku ce kaza halas ne kaza haram ne kawai da san ranku sai in abinda qur'ani yace halas ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halas ne ko haram ne al-imamu al-baghwi al-husayn bin mas'ud mai sharhus sunna a cikin sharhus sunna nashi yace wannan hadisin yana nuni zuwa ga halasin jarhu wa ta'dil kuma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zargi ga wanda ya biye mashubha wannan kuma yana nuni zuwa ga kwadaitarwa akan mutum ya tashi ya fahimci abinda bai sani ba a baya dan kar kawai ya dauka abinda bai sani ba bari ya hakura da shi a sai ya nemi sanin shi domin idan ya san shi sai ya tantance ya zai aikata shi ya zai mu'amalance shi da dai wasu fawaidi da yawa wadanda lokaci ba zai bayu ai ta bayanin su ba wanda yake son ganin su da yawa kamar yadda muka ambata cewa akwai wuraren da zai samu littafi na nan kusa shine Fathul Bari na al-Imam Ibn Hajar a cikin muzalladi na farko inda yayin magana akan babu fadli manistabra al-dini sannan a cikin muzalladi na Fathul Bari har ila yau a cikin inda yayin magana akan kasuwanci babun da ke bayani akan gujewa mawaqi'in shubuhat sannan al-Imam Muslim bin al-Nawawi a cikin sharhin Muslim a cikin sharhin Muslim shi ma ya tattauna akan wannan cikin juz'i na biyar haka al-Imam Abu Shu'ba al-Qurtubi wato Abu al-Abbas a cikin al-Mufhim lima ashkala min talkhis sahih Muslim haka abin nan wato Mubarak Furi a cikin nashi sharhin da yema sunan na al-Imam at-Tirmidhi haka dai littafai mabambanta kamar sharh sunan na Abu al-Qasim na al-Imam al-Baghawi din can Abu al-Qasim al-Baghawi da makamantan su wadannan suna daga cikin wuraren da za a samu bayanai akan wannan hadisi dama abinda na so kamar yadda na faɗa shi ne tunasasshe mu muhimmancin wannan hadisi da kuma ire-iren sa waɗanda suke cikin littafai waɗanda galibi muna raina littafan kamar littafin 40 haditha sai muga kawai nan islamiyya ko kuma ba haka bane littafi ne wanda kowa na da rabon da zai samu a cikin sa saboda hadisan da suke ciki kowanne hadisi ne kwaya daya wanda yake buƙatar dogon sharhi da bayani da fitar da abubuwa a cikin sa kamar yadda na ambata a farko idan ka koma littafin al-Imam Ibn Rajab bin al-Hanbali shine Jami'ul Ulum wal Hikam zaka ga ire-iren waɗannan hadisai da irin sharhi da ya musu mai tsayi sai ka karanta ka samu fa'idoji a cikin sa Allah ubangiji ya bamu dacewa ina fata Allah ubangiji ya sanya albarka a cikin abin da na faɗa na gaskiya Allah kuma ya yafe mini kurakuraina Allah ya yafe mini ni da ku gabaki daya Allah ya sanya albarka a cikin dukkanin mu da iyalan mu da harkokin mu ubangiji Allah ya taimaki addinin sa Allah kuma ya daga musulmai ya Allah ka kawo mana alkhairai a cikin kasar mu kare mana rayuwar mu da addinin mu da lafiyar mu Allah ka sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh